suratul tauba fadin Allah ta'ala yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Yau kuma zamu tashi farkon aya ta 36. Kafin haka akwai tambayoyi. Mai tambaya na farko yake cewa muna da makauci da muke ga gida ga gida, kuma al'adar mu mukan zauna da azumi mu ci abinci tare, kowa ya fito da abinci daga gidansa a ci tare. Sai dai kuma shi wannan makwabcin namu duk mun riga mun sani cewa ba yadda wata sana'a sai caca. To ya halatta mu rinka yin ciyayya da shi ta abinci, ko kuma mu mayar da shi saniyar ware saboda abin da yake yi? Karan fari abin da ya kamata shine ku nasihance shi, ku fadakar da shi cewa caca tana ɗaya daga cikin kaba'irul dhunub, manyan laifuka, kuma Ubangiji ta'ala ya haramta ta ita da giya a cikin aya ɗaya don a nuna muninta. Yace ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ubangiji ta'ala yace da giya da caca da al-ansab shine neman sa'a irin na mutanen jahiliya. Al-ansab kai bautar gumaka, wal azlam neman sa'a, dukkan su wannan rijsun min amali shaytan, datti ne kuma suna daga cikin aikin shaytan. Sai ku fadakar da shi haramcin haka, ku ba shi shawara da ya canja wata sana'a. Idan ya riga ya canja wata sana'a, ya karbi shawara ku da nasihar ku shikenan. Idan yake yadda da wa'azin ku, yace shi bai yadda ba, kamar yadda naga wadansu sun rubuto mun suka ce ka ce sayar da giya da kwaya da tabar wiwi da mata ba ta yau da gobe babu kyau, to idan ka hana mu wannan me zamu yi? Haka wadansu suka rubuto takarda. Ni ba ni ne na hana ku ba, Ubangiji subhanahu wataala ne ya haramta muku a cikin littafin sa ta harshen manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma duk abin da kaga Allah ya haramta, to yana da musayar sa na halal 10, 20, 30 ko har 100. Sai dai idan kai ne ka ragwance, ko kuma shaytan ya kawata maka mu kyawun abin da kake kai gashi mummuna kake ganin shi kyakkyawa, to wannan babu yadda za a yi da kai. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tazhab nafsuka alaihim hasarat inna Allaha alimun bima yasna'un. Dukan wanda aka kawata masa aikin sa gashi mummuna ne, yana ganin kyakkyawa ne, yana ganin cinikin tabar wiwi, yana ganin sayar da giya, yana ganin caca, yana ganin dukan wani abu ana samun kuɗi madudu, don haka babu laifi. Tunda dai musulmi ne kana sallah inna Allaha ghafurur rahim, shaytan ya maka wannan hudubar kuma kaji ya maka wannan kururuwar ka amsa, to ya zami da kai? Shiriya tana hannun Ubangiji, aikin mai wa'azi ya fada maka, kuma lokacin da ya fada ma gata ya maka, amma ka karba ko ka ki karba wannan kuma yana koma zuwa ga Ubangiji, gaman kasar din sa ne idan ka karba ba dabarar mai wa'azi bace. In kuma ka ki karba, Ubangiji ta'ala ya so ya saka cikin tababbu, babu yadda za a yi da kai. Manzon Allah ma abinda aka ce da shi, fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musayfir laysa alayka hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha. Kai kimsa shiriya a cikin zukatan mutane su karbe ta ba aikin ka bane, aikin ka shine wa'azi fadakarwa, amma gaman ka da tawfiki wannan yana hannun Ubangiji. Fatan mu Ubangiji ta'ala ya nuna mana hanyoyin shiriya, ya bamu ikon bin su, ya nuna mana ya fadakar da mu hanyoyin bata, ya bamu ikon kauce masu. Haka muke yi ga kanmu, haka muke yi ga dukkan wani musulmi, mace ko namiji, na kusa ko na nesa. Mai tambaya ta biyu yana cewa mace ce mijinta ya tafi ba a san inda ya tafi ba, babu labarinsa, yaya za ta yi? To wannan shine kila abin da ake cewa imra'atul mafqud, mace ta wanda aka nemi mijinta aka rasa. Imam Ahmad yace akan ce da mutum al-mafqud, idan ana cikin sahun fada tsakanin musulmi da kafirai sai aka neme shi aka rasa, an gan shi a tsakiyar yaki, amma bayan korar yaki ta lafa ba a ga gawarsa ba. To yanzu ba mu da tabbas, yana da rai ko kuma ya mutu, kila yana da rai an kama shi ne a matsayin fursunan yaki, kila kuma ya gudu wani wuri ya sulale ya je ya buya sai daga baya zai fito, kila kuma an kashe shi an tafi da gawarsa, kila an tafi da shi a hanya aka kashe shi, ba mu da tabbas din ina yake. Wannan shi ne al-mafqud. Ko ko mutumin da yana zaune cikin makwabtansa da 'yan uwansa da danginsa, kawai sai aka waye gari ba a san ba ina ya tafi. Ko mutumin da yace ya tafi Cirani, Lagos, ya tafi Abuja, ya tafi Port Harcourt, ya tafi Accra, Ghana, shiru babu labari, san inda ake tsammanin zai je an bincika babu labari, anan kuma babu labari, to irin wannan mutumin yaya matarsa za ta yi? Ina jin na fada da tambayar mai tambaya ne domin duk waɗannan hukuncin su daya. Yaya matarsa za ta yi? Malamai suka ce babu hadisi sahihi daga manzon Allah da ya bayyana hukuncin irin wannan, sai dai akwai tabbatattun riwayoyi zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, zuwa ga Umar dan Khattab Allah shi kare yadda a gare shi, zuwa ga Ali ibn Abi Talib Allah shi kare yadda a gare shi. Waɗannan Abubakar ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf ya ruwaito su, haka kuma Abdurrazzaq as-Sana'ani shi ma a cikin al-Musannaf dinsa, sannan akwai waɗansu riwayoyin zuwa ga Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar, su kuma Sa'id ibn Mansur da Imam al-Baihaqi duk sun ruwaito su, kuma dukkansu da sanadi sahihi. Fatawar waɗannan sahabbai shi ne, matar da aka nemi mijinta aka rasa ba labari ba san inda yake ba, tatarabbasu arba'ata a awam, za ta zauna ta yi zaman jira har shekara hudu ana ta neman labari. Idan shekara hudu ta wuce bajin ɗuriyarsa, to daga lokacin nan sai ta yi masa takaba a ƙaddara ya mutu. Shi ne arba'ata ashhurin wa ashra, za ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma, daga nan gurin shi kenan ta gama takaba. Idan ta samu wani miji sai ta yi aure. Ina fata an fahimta. Waɗansu malaman suka ce ba iyakance shekaru za ta yi ta jira ne har illa masha Allahu, har sai in labari ya zo gashi da ransa ko kuma ya ta samu labarin ya mutu. Amma wannan fatawar ta yi tsauri da yawa. Ibrahim an-Nakhai ya ba da wannan fatawar, amma wancan dai cikin waɗancan sahabbai haka suka faɗa, za ta zauna tsawon wata shekara hudu cur, sannan kuma in shekara hudu ta wuce sai ta yi wata hudu da kwana goma. To a ƙarƙashin wannan sai suka yi wa fatawar reshi. To idan ta yi shekara hudu, ta yi wata hudu da kwana goma, ta gama ta kaba kenan, ta yi aure sai ya dawo. To sai ayyaya. Ya dawo. Shine cikin malaman sai suka ce, cikin malaman cikin sahabbai sai suka ce, idan ta dawo sai a bashi zabi, matarka ko sadakinka. Idan ya ce sadakinsa, kai wancan miji sai ka bashi sadakinsa da ya kashe. Idan ya ce a shi matarsa yake so ba wani sadaki, to sai a raba ta da wancan mijin, sai ta yi idda ta jini uku, to kuma sai ta koma wurin shi mijin farko. To kuma in za ta koma wajen mijin farko, har kawai za ta ɗauki kayanta da zakata tafi gidan, shi kenan ta je ta zauna, ko an sake daura, sai an sake sabon ɗauran aure. Mun gare shi ke biyo reshi. Duk waɗannan sahabban manzon Allah sun yi magana a kai. Illar shi ne idan ba ka yin karatu, to shi kenan sai mutum ya samu kansa cikin ruɗin ƙwaƙwalwa. To a nan gurin sai waɗansu sai suka rabu gida biyu, don suka ce idan ta ce mijinta na da take so, mijinta na da take, a'a suka ce idan an nemi mijin an rasa ta yi wata hudu da kwana goma, to daga yin wata hudu da kwana goma shi kenan za a sake ta, ko kuma a'a akwai buƙatar sai wani alwalin mijin, wani a madadinsa ya ce na sake ki. Idan har sai wani ya ce na sake ki, sannan za ta auri wani. Kuna fahimta? To kun ga a nan gurin kenan, yanzu kuma in mijin ya dawo kuma ya zaɓi da ita zai zauna, sai an sake mai sabon ɗaurin aure. Idan kuma an bi fatawar Ali ibn Abi Talib, ta yi kawai shi kenan magana ta riga ta ƙare, to kaga kenan ba maganar, kuma sai an sake mai sabon ɗaurin aure. Don haka za ta koma wajen wancan na farko ne. Wannan ce masa idda ta koma wajen wancan na farko, ba sai an yi aqdin jadid ba, ba sai an sake sabon ɗaurin aure ba. Amma dai waɗansu daga cikin malamai sun fi ƙarfafa fahimtar da take nuna a sake sabon ɗaurin aure, tunda ta riga ta auri wannan yanzu da sabon ɗaurin aure. Yanzu da wancan ya zo ya ce ta koma wajensa, sai kuma ya sake ta, ko ya raba da ita, ko aka raba su, ko ta raba su, don ko bai yadda ba za a raba su, aka raba su, to kuma za ta yi idda, tunda ko har ta yi idda kenan kuma za a sake mai sabon ɗaurin aure kafin ta koma gare shi. Wallahu a'lam, wannan su ne maganganun malamai kan wannan matsala. Ai ba zaɓin ta bane ta koma ko kar ta koma, zaɓin shi mijin ne. Mai tambaya ta gaba yake cewa menene ingancin wannan hadisi, abghadul halali ila Allah at-talaq, mafi kiyuwar halal a wajen Allah shine sakin aure. A cikin halal, halal din da Allah ya fi ki shine sakin aure. Me ingancin wannan hadisi? Wannan hadisi hadisi ne da'ifi, ba ingantaccen hadisi bane ba, sanadan wa matanan ba a karbansa. Ta fuskar sanadi hadisin yazo mausul, yazo mursal. A riwayar da yazo mausul dinsa shi hadisin, a cikin sanadinsa akwai Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba, wanda waɗansu daga cikin malaman hadisi suka ce kazzab, waɗansu suka ce yada'ul hadis, yana kirkiran hadisan ƙarya. Irin waɗannan ba a karɓan hadisansu. Amma sanadin da yake ingantacce kuma sai ya zanto mursali daga Muharib, yace manzon Allah yace, wanda Muharib kuma tabi'i ne. To tabi'i in ya rawaito hadisi kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga ya zama mursali. To ko mursali hadisi ne da'ifi a bisa ga zance da yafi karfi cikin zantukan malamai. Shine Imam al-Iraqi ke cewa marfu'u tabi'in alal mashhuri mursalu nauqayyidu bil kabiri aw saktu rawin minhu zu aqwali fal awwalul aktharu fi isti'mali. Shi hadisi marfu'u, shi hadisi mursali shine tabi'i, yace manzon Allah yace, yace wannan shine zancen da yafi karfi. Akwai wanda suke cewa mursali a ce babban tabi'i ko karamin tabi'i ko kuma hadisin da a cikin sanadinsa babu rawi daya, yace amma dai fal awwalul aktharu fi isti'mali. To hadisi mursali kuma a wurin malamai hadisi ne da'ifi, ko da yake waɗansu daga cikin malamai suna kafa hujja da shi, kamar Imam Malik, kamar An-Nu'man ibn Thabit, shine Abu Hanifa, shine wahtajja Malikun kaza An-Nu'manu wa tabi'uhuma bihi wa danu. Wato da Imam Malik da Imam An-Nu'man ibn Thabit shine Abu Hanifa, su suna kafa hujja da shi. Amma sai Imam al-Iraqi ya ce waraddahu jamahirun nuqadi lil jahl bis-saqit fil isnadi. Amma jamahirun nuqat, wato mafiya yawan malaman hadisi masu tacewa, wanda suke da rariyar tacewa bambance tsakanin kwaya da tsakuwa cikin abin da aka jingina manzon Allah, sun yi raddin hadisi mursali, sun dauke shi a matsayin da'ifi. Don haka hadisi mursali ba a kafa hujja da shi. Don haka ya yan uwa, wannan hadisi da yake cewa abghadul halali ila Allah at-talaq hadisi ne da'ifi, ba a hujja da shi cikin musulunci. Inda ya inganta hukuncin da yake fa'idantarwa shine sakin aure makruhi ne alal itlaq. To amma bai inganta wa ballantana kuma ya nuna haka. Da haka sai ya zanto sakin aure yana nan, yakan hukuncinsa yakan canja daga lokaci zuwa lokaci. Wani lokaci sakin aure ya zama haramun ga mutumin da yace zai saki matarsa alhalin tana cikin haila. Dan at-talaqul bid'i ne. Bid'a kuma gaba da yanta dalala ce. Kaga ya zama haramun sakin mace tana cikin haila. Ko mutum ya saki mace ba tare da ya kafa shaidu ba lokacin sakinta, a bisa gazance cikin zantukan malamai. Don kalmar wa ashhidu da wai adalin minkum suka ce ta shafi aure, ta shafi saki, ta shafi kome. In za ka aura sai da shaidu guda biyu zuwa sama, in za ka saki sai da shaidu guda biyu zuwa sama, in za ka yi kome ka ce na dawo da wance sai da shaidu guda biyu zuwa sama. Wa ashhidu da wai adalin minkum wa aqimu shahadata lillahi zalika yu'a zuhuman kana har zuwa karshe, zalikum yu'a zuhuman kana zuwa karshe. Ba na kaga dai anan gurin sai mutun ya kafa shaida, ina ba dan kun fahimta. To wannan saki idan mutun bai kafa shaida ba, ko kuma ya saki mace cikin haila, to kenan ya zama wato haramun kenan. Akwai kuma lokacin da saki yakan zama wajibi ne mutun ya saki mace, wannan idan matar za ta zame masa fitina ta raba shi da addininsa, yana matukar santa za ta raba shi da addini, to wannan ya zama wajibi ya sake ta dan ya bi Allah. Amma da dan ya bi ta ya tabi, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Akwai kuma lokacin da saki wato ainihin zai zama ja'izi, ja'izi ne mutum ya saki mace, kamar mace ta kamu da cuta ya ga shi ba zai iya jiya ba, ya kamata ya jiya amma ya ce shi ba zai iya ba. Ko kuma mace da tana cikin yarintarta sai kuma ta zo ta tsufa da wuri, ka san mata suna riga maza tsufa, shi yasa mai hikima baya auren sa'arsa. Saboda me za ta tsufa kafin ka? Shekarun ku daya sai ta tsufa kafin ka, sai dai in ta yadda kuma ka auro wata bayan ta tsufa, wanda kuma kila ba za ta yadda ba, musamman idan yar boko ce, ko ba haka ba za a yi rikici da ita da tashin hankali. Shi yasa mai hikima dai sai ya nemo da ya girme ta, da shekaru biyar, da shekaru shida, da shekaru bakwai, koma goma, duk babu laifi. A wannan lokacin ba za ta tsofe maka ba tsufan da za ka ji ka gaji da ita. amma kuma karka auruwar da ka girme ta da yawa, kamar kayan ninka shekarunta sama da so biyu. Ina fata an fahimta. Tana yar shekara 20 kana dan 45, ko kuma kayan ninka shekarunta so uku, tana yar shekara 20 kana dan shekara 60. To wannan akwai matsala koda nan gaba. Dan kana dan shekara 60, ita tana yar 20. Idan ta ƙara wata 20 din tana yar 40 kenan. Tana cikin ganiyar mace har yanzu tana buƙatar namiji. Kai kuma idan ka ƙara 20 kana dan 60 80 kenan. Kai expire. Sai kiyamul laili, sai da ta rinka dura ma ruwa a buta kai alwala kai kiyamul laili da zikiri rabi a tsaye rabi a zaune. Shikenan ita kuma tayi hakuri tayi ritaya. Amma akan samu ɗaiɗaiku ka ga wani gashi ɗan shekara 60 ɗan shekara 70 da kwarinsa, amma ba su da yawa ko ba haka ba? Wannan dai masu tajriba ne, ba nassi ne na hadisi yace wannan ba, tajriba ce ta rayuwa. Malamai suke faɗin haka, irinsu Imam Ibn al-Jawzi da waɗansu daga cikinsu. Akwai lokacin da kuma saki ke zama makaruhi, haka kawai ka ce na saki ki ba ta yi laifin komai ba, wannan makaruhi ne. To a takaice wannan ansar wannan tambaya kenan. Hadisin Abu Ghadir halali illahi talaq hadisi ne da'ifi. Wannan kuma wata bayar Allah ce ta rubuto take jan hankali dangane da waya da ake amfani da ita ta GSM. Ta ce akwai illoli masu yawa ga jinsin mutane guda biyu. Jinsi na farko, yan mata masu kananan shekaru da iyayensu suke sai musu irin wannan waya su basu. Ta ce galibin su za ka ga suna da kan waya mai kamera, kuma za su yi ta ɗaukan hotuna hatta na batsa. Waɗansu ma za su kalli satellite, su kalli film ɗin batsa, sai su ɗauka kuma a cikin abin nan ɗinsu, a cikin handset ɗinsu. Waɗansu kuma da hotunan tsirara, suna bayayyar hotunan tsirara tsakaninsu da samarinsu, ta aika saurayinta, saurayinta ya aika mata. Ta ce to lallai ya kamata duk iyaye da suke da halin za su saiwa ‘ya’yansu irin waɗannan wayoyi su yi hattara. In ya zama dole a sai mata, to kar a sai mai kamera. In ko ba dole ba ne, amma ba lallai ba ne ba cewa sai ta yi amfani da waya ɗin, saboda yawan abin da ake musayarsa a cikin wayoyin wanda ya saba maka'ida. Sannan dai magana ga jinsi na biyu na cikin mutane, su ne mazaje da mataye masu cin amanar junansu. Ta ce wannan waya takan raba aure a gidaje da dama. Za ka ga namijin da baya da gaskiya yana nuku-nuku da wayarsa, da waya ta buga baya yadda wani ɗauka sai shi, da saƙo ya shigo baya yadda a gani sai shi. Ita kuma tun da ta ga yana nuku-nuku sai ta rika bi ta bincika ta ga me ya a ciki. Haka kuma ita ma wadda ba ta da gaskiya ɗin, da waya ta buga za ka ga tana ƙoƙarin ɓoyewa. Wata ma gaba ɗaya a koyaushe wayarta tana silent ne, saboda kar ma a ji ƙarin bugawar, don saboda ta san ba ta da gaskiya cikin waɗanda suke bugo mata ko take buga musu. To hakikanin gaskiya ta yi faɗakarwa, wannan na isar da saƙonta ne a madadinta. Allah saka mata da alkhairi. Ubangiji dai ya ce ku ji tsoron Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Manzo Allah kuma ya ce ittaqillaha haythu ma kunta. Lalle wannan yana daga cikin fitintunun zamani, ba mai tsira sai wanda Allah ya tsirar da shi. Waɗannan tambayoyi, waɗannan takardu guda biyu na ƙarshe, ɗaya daga ciki ta wani ɗalibi ce daga School of Health Technology mai suna Abubakar Adamu, kamar yadda ya rubuta yake kukan cewa allowances ɗinsu sun makale tun daga 2004 2005 zuwa yanzu an hana su, amma kuma ana baiwa waɗansu masu gata, kamar yadda ya rubuto fa, ana baiwa waɗansu masu gata su an hana su. To muna fatan wanda abin ya shafa ya ji, idan hukumar makaranta ce, idan wata ma'aikata ce cikin ma'aikatun gwamnati, idan gwamnati ce kanta, muna fatan dai waɗannan ɗalibai da abin ya shafa, waɗanda allowances ɗinsu suka makale, da Allah duk wanda abin ke hannunsa ya ji tsoron Allah ya saka musu, don su samu yin su karatu a cikin sukuni. Wannan kuma shi ma ya ce ma'aikaci ne shi a Ramat Polytechnic, ya ce su ma albashinsu wajen wata ce da ba a biya su ba. Abin da ya rubuta kenan, daidai ne ba daidai ba ne wallahu alam. To kuma Ramat Polytechnic ban sa a gargashin wata gwamnati ba ne, a gargashin gwamnatin jiha ne ta tarayya ce, abin daga jiha ɗin ne, a abin daga wata hukuma ne, a daga hukumar makaranta. Shi ma dai duk wanda abin ya shafa ya kamata ya ji tsoron Allah, ya tuna cewa waɗannan ma'aikata suna da iyali, suna da ‘ya’ya, suna da iyaye marasa ƙarfi, suna da dangi da suke sada zumuncinsu da abin da suke samu da haƙƙinsu. Manzo Allah kuma ya ce a'tul ajira haqqahu qabla an yajiffa 'araquhu. Dukkan mutumin da ya maka kwadago ko ya maka aiki, ka biya shi ladansa kafin gumin jikinsa ya bushe. Haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi, ya maka aiki a matsayinka na magidanci, ya maka aiki a matsayinka na shugaba babban jami'in gwamnati, ya yi wa jama'a aiki, dukkan dai wanda yawa wani aiki, to wajibi ne wannan ɗin ya biya su haƙƙin shi duk kafin guminsa ya abin nan. Da haka duk wanda abin ya shafa muke haɗa shi da Allah, ya ji tsoron Allah, ko muke tunatar da shi alfarmar wannan wata mai albarka, watan da ake son mutum ya ribanya aikin alkhairi, ya takaita munanan ayyuka, da Allah a gaggauta biyan waɗannan mutane. Allah sa kuma waɗanda abin ya shafa sun ji. Za mu tashi kan aya ta 36, inna iddatash shuhuri.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
وبنجدتي إن عدة الشهور سندي للصاف وتني عند الله أوجن الله تعالى 12 شهرا وتا 12 ne fi kitabillahi a cikin littafin Allah shi ne lauhul mahfuz. Waɗansu malamai suka ce fi kitabillahi bi ma'ana fi ma qadahu Allah azza wa jalla wa qaddarahu, cikin abinda Allah ya kaddara, cikin abinda Allah ya zartas. Duka biyun ba sa cin karo da juna. Yawma khalaqa samawati wal ard, Ubangiji ta'ala ya kaddara haka tun ayyinin da ya halicci samai da ƙasa. Ya kaddara watanni su zanto 12. Minha arba'atun hurum, a cikin waɗannan watanni 12 akwai guda hudu masu alfarma. Lafazin hurum jam'i ne na haram, akan ce ash-shahrul haramu, wata mai alfarma mai wata daraja ta musamman. Al-ashhurul hurumu, watanni masu alfarma masu wata doriyar daraja da ke bantattun hukunce-hukunce na musamman. Zalika ad-dinul qayyim, wancan abinda aka ambata shine addini na miƙaƙƙen addini, addini na daidai, addini na gaskiya. Abin nufi shine lissafin daidai watanni su zama 12 waɗanda Ubangiji ta'ala ya tsara. Sai malamai suka ce wannan ke nuna ya kamata ko ya wajaba musulmi a cikin ibadojinsu da kuma cikin ma'amalolinsu na rayuwa na yau da gobe su yi amfani da waɗannan watanni 12 wanda suke farawa da Muharram al-Muharram a matsayin watan farko, su kare da Zulhijja a matsayin watan karshe. Da su za a sa auren wance, da su za a yi wata yarjejeniya ta bashi, da su za a yi waɗansu kudura-kudura na gwamnati, su ya kamata a rinka kulawa da zuwansu farkon shekara su kare wasu. Waɗannan su ne watanni da Ubangiji ta'ala ya bautar da mu da su. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj, sune watanni da Ubangiji ta'ala ya sa dan su zamanto lokuta da mutane ke yarjejeniyar bashi, cinikayya, kasuwanci, daura aure, kidayar idda, kidayar takaba da su. Mawaqitu lin-nasi, sannan wal-hajj da su ake yi kidayawa dan ai aikin haji. Ba ma lura da zuwan January ko February ko March dan zuwan aikin haji. Mukan lura ne da watannin da Allah ce al-hajj ashhurun ma'lumat, watanni sanannu, Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja, su ake lura. Faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, zalika ad-dinul qayyim, Ubangiji ce fala tazlimu fihinna anfusakum, kar ku zalunci kawunanku fihinna, a cikin su. Su me? Waɗansu suka ce su watanni 12 ɗin, 12 shaharar. Waɗansu malaman suka ce su watanni hudu da aka ce minha arba'atun hurum, kar ku zalunci kawunanku a cikinsu, kar ku yi aikin sabo a cikinsu. Duk da cewa zaluntar kai abu ne da yake haramun a cikin kowane wata, amma girman haramcin yakan bunƙasa a waɗannan watanni guda hudu da Allah ya ce watanni guda hudu masu alfarma. Fala tazlimu fihinna anfusakum, hadisi ya tabbata daga Ibnu Abi Bakara, an Abi Bakara, daga Abi Bakara din kansa sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga manzon Allah tsara da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce inna zamana qad istadaraka hay'atihi zamani ya kewayo kamar yadda ya saba shekara ta zagayo irin yadda ta saba yawma khalaqa samawati wal arda tun ranan da Allah ya halitta sammai da kasa dama ya kaddara watannin su zama kaza idan muna cikin zulhajji ko zulhijja a yanzu sai zulhijja ya zagayo to lalle zamani ya zagayo a tsarin da Allah ya ajiye shi as-sana tusna 10 shaharan manzo Allah ya ce shekara wata 12 ne cikin ta minha arba'atun hurum a cikin ta ko watanni guda hudu masu alfarma salasun mutawaliyatun guda uku suna bin juna sune zulqa'dati da zulhajjati wal muharram da kuma al muharram sai yace wa rajab mudhar allazi baina jumada wa sha'ban sai kuma rajab na kabilar mudhar dangi ne cikin dangi na larabawa wanda manzon Allah ke dangantuwa zuwa gare su suna takara da kabilar rabi'a wanda su kuma sune kabilar da musailamatul kazzab ya fito a cikin su su ba sa daukan watan rajab a matsayin wata mai alfarma sai su musanya shi da ramadana to shi yasa manzon Allah kuma tunda ya san rajab din nan da kabilar mudhar ke girmamawa shi Allah yake nufi ɗaya cikin watannin nan guda hudu dan haka sai tantance sai ce wa rajab mudhar wato dan karka dauki rajab rabi'a rajab din kabilar rabi'a a rajab din yan kabilar mudhar allazi baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin watan jumada da watan sha'ban in ma baka gane ba dai filla filla sahibul bayani kenan sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimta allazi baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin jumada da sha'ban da haka ya yan uwa waɗannan watanni guda hudu watanni ne wanda suke da ƙarin daraja da ƙarin kima wato zulqa'da da zulhijja da almuharram kaga suna bin juna watan 11 watan 12 da watan farko a kalanda da kuma watan rajab kaga shi a ware yake daban shine watan 7 watan 11 da watan 12 da watan 1 da watan 7 waɗansu malamai suka ce in ka tashi lissafin su ka faɗe su kamar yadda suke haka a hadisi an gane ko zulqa'da zulhijja walmuharram wa rajab haka zaka lissafa su waɗansu malamai suka ce a'a sai dai ka faro lissafi daga almuharram rajab zulqa'da zulhijja aka ce saboda me suka ce in kai lissafin farko ka raba su a cikin shekaru biyu domin zulqa'da watan 11 zulhijja watan 12 shekara ta kare sai kuma ka fada almuharram rajab amma idan ka faro lissafi daga almuharram watan 1 kenan rajab watan 7 zulqa'da zulhijja watan 11 da watan 12 suka ce ka kawo su fi sanatin wahida a shekara daya to haka ya kamata kai to amma dai abinda zamu ce tun daga hadisi cikin bukhari karara manzo Allah yayi baki yayi wasali salasun mutawaliyatun zulqa'da zulhijja wal muharram sannan kuma rajab mudhar dan me wani zai zo ce mana dole sai dan fara daga almuharram rajab sannan zulqa'da sannan zulhijja bayan ga hadisi a cikin bukhari kamar rana a lokacin azhar ma'ana dai in ka fara daga wancan yayi in ka fara daga wannan yayi kuma abinda manzon Allah yake babu laifi a kai ba wanda zai ce akwai wani laifi cikin abinda manzon Allah yake ina fatan kun fahimta waɗannan watanni suna da kima ba a farar yaki a cikin su amma idan kafirai suka ce za su yake ku ya halatta ku yake su a cikin su kuma yadda martani ashhar bishahril harami wal hurumatu qisas faman itada alaikum fa'tadu alayhi bimithli ma tada alaykum wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin wata mai alfarma da wata mai alfarma ana yin kisasin wata da wata duk wanda yace bari ya ribaci wata mai alfarma ya kai muku hari ya yake ku dan an haramta muku yaki a ciki babu laifi kuma ku kai mishi hari a cikin wata mai alfarma din wal urumatu qisas ana ramkon wata da wata ana ramuwar wata da wata famani ta da alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma ta da alaikum wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin a takaice dai yayin kwa wata 12 din nan da muka sani almuharram shine watan farko shine ake sawa alif da lam almuharram banda shi ba wanda ake sawa alif da lam bisa ga zance mafi inganci ana ce masa shahrullahi wannan ko hadisi wato a cikin muslim ina jin yayi nuni zuwa ga haka ban tantance ba amma abinda nake iya tunowa kenan shahrullahi wato al-muharram kenan daga nan wata na biyu shine safar haka ake ambatan sa safar ba a sa alif da lam, wadansu cikin Larabawa suna cewa as-safar wato sa alif da lam kafin sadun, amma dai zance mafi inganci ana cire alif da lam a ce safar bis-sad wal fa war ra, suka ce an ambace shi da suna safar saboda Larabawa sun saba kai yaki a cikin sa, saboda Zulqa'da da Zulhijja da Al-Muharram ba su yaki da safar yazo sai su kai hari, sai su yaki mutane sai su mayar da su sifran wato su mayar da su zero. Ai as-sifru a larabce shine zero, babu, an gane ko? Daga nan aka samu safar din bis-sad, daga nan sai me, sai Rabi'ul Awwal da Rabi'us Tsani. Waɗansu malaman suka ce su waɗannan watannin guda biyu su ne ake ƙara musu shaharu a cikinsu, a ce shaharu Rabi'inil Awwali, a'a Rabi'inil Awwalu, shaharu Rabi'inil Awwali, na'am haka yake, shaharu Rabi'inil Tsani, wato kaga shaharu Rabi'in za a yi tanwini, Al-Awwal dinnan sai ya zanto cewa sifa ne na me, sifa ne na shaharu ko na Rabi'i, lalle zai zama Al-Awwalu kenan, shaharu Rabi'inil Awwalu, wato watan Rabi'i na farko, ko a ce shaharu Rabi'inil Tsani, dan kai tanwini a karkashin Rabi'in, kaga zaka ce Rabi'inil Awwal liltika'is sakinaini kenan, Rabi'inil Tsani liltika'is sakinaini, suka ce in kaga dama ba za ka yi tanwini ba sai ka yi idafa, ka ce shaharu Rabi'il Awwal shaharu Rabi'is Tsani, a lokacin sai ya zanto shaharu Rabi'il Awwali shaharu Rabi'is Tsani, a lokacin nan Rabi'il Awwal sai ya zanto kamar idafatu shay ila nafsihi kenan, kamar da kake cewa wa habbal hasid a cikin alqur'ani, a maimakon a ce alhabbul hasid sai ka ce habbal hasid, aka mai da shi mudaf wal mudafu ilayhi a madadin an-na'at wal man'ut, wato zaka ce shaharu Rabi'inil Awwali, a'a shaharu Rabi'inil Awwalu shaharu Rabi'inil Tsani, ko shaharu Rabi'il Awwali shaharu Rabi'is Tsani. Daga nan sai me, sai Jumada, to shi kuma Jumada a cikin dukkan watannin, da Jumadal Ula da Jumadal Tsani su kadai ne muannas, dukkan sauran watannin muzakkar ne, amma Jumada kaga akwai ya'ara da aluja a kanta, alama ce ta anisi, dan haka sai a ce Jumada sai ka ce al-ula, dan inda namiji ne da sai a ce Jumadal Awwal, amma da aka ce Jumadal Ula, ina fatan fahimta, Jumada as-saniya ba Jumadal Tsani ba kenan, ina fatan fahimta, wadanda suka ce ya halatta a ce al-awwal din ko a ce as-sani din, amma dai Jumada din kalmar kanta muannasa ce. Daga nan sai Rajab, lafazin Rajab wato ainihin abinda yake nunawa girmama abu, akan ce fulanun rajaba fulanun, wane ya girmama wane, li'anna rajab shahrun mu'azzam, wata ne da ake girmama shi dan ba a yaki a cikin sa, rajab din kenan, ana yin jam'in sa a ce arajib, akan yi jam'in sa a ce rajabat, da ya halatta a larabci. Daga nan sai me, sai sha'aban, lafazin sha'aban ana yin jam'in sa a ce sha'abanat, akan iya jam'in sa a ce kuma sha'abiyin, shi ma dai watan sha'aban kenan. Daga nan sai Ramadan, suka ce daga Ar-Ramad ne, Ar-Ramad shine zafin rana, saboda su a wancan lokaci Ramadan na zuwa daidai lokacin ana zafin rana, ana zafi, kuma yanzu wani lokacin ai Ramadan din na zuwa ana zafi, ko ba haka ba, to daga nan aka samu Ramadan din, ka iya cewa Ramadana, kana nufin jam'in sa kenan. Daga nan sai Shawwal, Shawwal wato zaka yi shadda akan wa, wato kaga kenan, waɗansu malaman sun ce ka iya sa masa alif da lam, ka ce ash-shawwal, waɗansu suka ce ba ya da alif da lam, za ka ce shawwal ne kadai, jam'insa shawwalat ko kuma shawawil, wato shawwal da yawa kenan. Daga nan sai Zulqa'da da Zulhijja, in kaga dama Zulqa'da Zulhijja da yin kasara, in kaga dama Zulqa'da Zulhajja, duk ya halatta, in ka ce Zulqa'da yayi, Zulqa'da yayi, Zulhijja Zulhajja yayi. إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم سألت وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة قياك مشركي كافة قبات ينكو كروت أنس سوالي ستي بزات دي جهادي با ana son ku fito ku duka ku kewaye su ku yi musu kofar rago ku hana su sakat kama yuqatilunakum kaffa irin yadda suke yakar ku su duka lafazin kaffatan hal ne abin da yake nufi mujtami'ina muhitina bihim, kuna tattare ku kewaye su ta ko ina, irin yadda su ma in za su yake ku su duka suke yakar ku, daidai da ce ammatan kaga hal ne, ha kuma kafatan shi ma kuma wato ainihin hal ne. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin, ku sani cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da masu takawa, waɗanda suke kiyaye dokokinsa. Abinda duk yace su yi suna kokarin kwatantawa, abinda ya hana kuma suna kokarin hanuwa. Lalle Allah yana tare da su. Tarayya ta taimako da agaji, doriya akan tarayya ta sani da ji da gani, tarayya ta mulki da rinjaye, duk Ubangiji ta Allah yana tare da su.
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
إنما النسيء زيادة في الكفر أو تكراء إنما النسيء زيادة في الكفر أكنت النساء ينسق ننفن جنكلي إنما النسيء ما ننسخ من آية أو ننسها أو تكراء ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها معنى دي النسيء جنكلي إنما النسيء جنكلي زيادة في الكفر وأن يازم كاري أكن كافرتي ما أكن في دكاري أكن كافرتي وتسوء لارباون جاهلية بايسون كافرتي وألّا to kuma sai suka zo watanni masu alfarma da Allah ya sa tun lare da ya halicce sama da ƙasa, kuma sai suke wasa da haramcin su, suna itikadin suna bin addinin Annabi Ibrahim, to kuma akwai girmama waɗannan watanni. Menene abin da suke na jinkiri? Kamar idan wani ya tsokane su faɗa ko suka so su kaiwa wani hari su da kansu a cikin wata, cikin watanni masu alfarma muqaddara cikin watan Zulhijja, to sai su halatta wa kansu yin yaki a cikin sa, su je su kaiwa wani hari. Idan safar ya zo sai su haramtawa kansu yaki a cikin sa, sai yanzu mun ci bashin safar ne, mun yaki a cikin al-Muharram a madadin safar. Ina fata an fahimta. To kaga anan ka annahum akharu hurmat hadha ash-shahr ila shahrin akhar, sun jinkirta haramcin dake cikin wannan watan zuwa mai wani wata wanda babu haramcin a cikin sa, shine an-nasi'u din. Innaman nasi'u, jinkirta haramcin wata da aka ce ku ga alfarmarsa sai ku ki, sai ku halatta alfarmarsa dan ku biya bashin su da wani watan shi kuma da ba haramta muku yake a cikin sa ba, ziyadatu fil kufri, wannan kari ne cikin kafirci. Da can ga kafircin bautar Lata da Uzza, yanzu kuma ga kafircin canja wata da wata, dan me? Ziyadatu fil kufri, yudallu bihi allazina kafaru, ana batar da waɗanda suka kafirta da haka, ko yadhillu bihi allazina kafaru a wata qira'ar, waɗanda suka kafirta suna bacewa a sanadiyar haka. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman, wani lokaci su halatta wannan wata, wani lokaci su haramta wannan wata. Lafazin aman anan ana nufin marratan, yuhillunahu marratan wa yuharrimunahu marratan, amma sai aka ce aman saboda kasancewar suna ta'amuli da shekaru, tunda abin yana maimaituwa kusan kowace shekara. Ina fatan kun fahimci dai abin da ake nufi a nan gurin. Ma'ana dai abin da ake nufi ga wata mai alfarma da sun san ba a yaki a ciki a madadin su ki, sai su halatta wa kansu yaki a ciki, sai su biya bashin su da wani watan wanda shi ba mai alfarma ba, sai Allah ya ce wannan kari ne akan kafirci. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwatiu iddata ma harrama Allah, wai kawai suna yin haka dan su dace da adadin abinda Allah ya haramta. Suka ce tunda dai abinda ake so a shekara a samu watanni hudu da ba a yaki a cikin su ba, to kar a ce dole sai an iyakance mana Zulqa'da, Zulhijja, Al-Muharram da Rajab. In mun ga dama ta rana mu dauki Muharram din, Muharram ta kan mu ji, in mun ga dama ta rana mu yaki a cikin sa sai mu biya bashin sa da safar ko Rabiul Awwal, in mun ga rana wata rana mu kin yaki a cikin Rajab, in mun ga wata rana kuma mu je mu yaki a cikin Rajab din sai Muharram ta kan mu Sha'ban ko Ramadan, shikenan. Wai liwati'u iddata ma harrama Allah, dan su dace da adadin abinda Allah madaukakin sarki ya haramta, su sai su kalli adadi bi gairi ta'yin. Ubangiji kuma ya sanya adadi ma'at ta'ayin, idan an ce mutum hudu su fito nan gurin, to kaga duk kowane hudu suka fita ya halatta. Amma idan aka ce da malam Bashir, da malam wane, da malam wane, da malam wane su fito, to waɗannan guda hudun da aka ayyana su kadai za su fito kenan. To Ubangiji Ta'ala bai ce ba kar ku yaki a wata hudu dan sai mu zamu danwa ga dama, amma sai ce kar ku yaki a cikin Zulqa'da, Zulhijja da Al-Muharram da Rajab. Kaga an faɗi al'adat ma at-ta'yin, su kuma yuriduna al'adat bi ghairi ta'yin. Kaga ziyadatun fil kufr din kenan, yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah. Sai kawai su haramta, su halatta kansu abinda Allah ya haramta. Sai allati zuyyina lahum su'u a'malihim, hakika an qawata musu munin aikin su, shaytan ya qawata musu munin aikin su. Wallahu la yahdi alqawma alkafirin, Ubangiji Ta'ala baya shiryar da waɗanda suka kafirta. Kar ku manta da abin da muka faɗa lokacin da muka fassara wallahu la yahdi alqawma alfasikin da wallahu la yahdi alqawma alzalimin, idan sa zaka faɗa anan wallahu la yahdi alqawma alkafirin. Jallatin
ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi taqantum ila al-ard أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
وبنجدك يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسك إيماني ما لكم ميكي غريكو ميساميكو إذا قيل لكم إذا أنتي دكو انفروا في سبيل الله ku zabura ku je yaki dan yada kalmar Allah, istaqaltum ila al-ard, sai ku kasalance a ban kasa, ma'ana akhlattum ila al-ard wa miltum ilaiha wa malaziha, sai ku karkata zuwa ga duniya, ba ku san barin gidajenku, ba sa wa ku san barin matanku da ƴaƴanku, dan me kuke kasalancewa, kuke ragwancewa yayin da aka ce infiru fi sabilillah, ku fito a tafi yaki dan yada kalmar Allah. Damme ba kwa fitowa a tafi, araditun bil hayati dunya min al-akhira, yanzu kun yadda ne da rayuwar duniya akan lahira, kun fitita duniyar ku akan lahirar ku, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, kayyakin duniya din nan ba komai bane in an kwatanta da lahira, face dan kankanin abu wanda bai saka kara ba ballanta na ya karya shi. Duniya da duk abin da ke cikinta in an kwatanta da lahira ba komai bace ba. Manzon Allah yace cikin hadisin da Muslim ya rawaito, wallahi mad dunya fil akhirati, duniya bata kai komai ba idan an kwatanta ta da lahira, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji, sai gurgudan idan mutun ya dauki dan yatsan ku yayi nuni ga wannan dan yatsan nasa manuniya, yace idan mutun ya dauki dan yatsa ya tsoma cikin teku ya fito da shi ya kalli dan yatsan mai tarago a cikin teku, to kamar haka ne bambancin duniya da lahira. Abinda dan yatsan kai dauko shine duniyar, abinda ya ragowa a cikin teku shine lahirar. To kaga duniyar ba komai bace ba. Menene abinda ke cikin mota? Mata, mota, kudi, gidaje, jirgin sama, computer, ba shikenan ba. Telephone, jiniya, sai komai. Shine ko abinda ke ciki. To su kuma waɗannan ababan duk abin da yake sunan shi dadi a duniya, duk abin da yake sunan shi dadi, dan adam yakan ji shi ne duka in yayi yawa shekara goma, amma galibin jin dadin shekara biyar, shekara bakwai, shekara bakwai da rabi, in yayi yawa shekara goma shine jin dadin. Domin kafin ka samu sai da kawahala, baka samu ba kana dan shekara 20, baka samu ba kana da 30, har sai da ka kai 40 ka samu. To kuma da ka kai 50, to shikenan kuma al'amuranka sun fara lalacewa, jikinka ya saki, komai ya fara saki a jikinka. Yadda ake son a ji dadin ma ga kudin ko ba za ka ji ba. Ka kai 60, ka kai 70, shikenan kuma komai ya lalace a tattare da kai. Jijiyoyinka duk sun saki. Ko a talabijin aka nuno hannunka sai kaga yana tamoji tamoji, ballanta na ganin ido physically. Wane mutum? To haka fa duniyar take. In ko ka samu tun kana dan shekara 20, yo a lokacin kai yaro ne kana cikin gigin kuruciya, baka san ma yadda ake jin dadin ba, yadda ake morewa baka iya ba, ga kudi ba iya ci ba, sai da tije su gani Allah sarki, ga kudi ba iya ci ba, su kuma ga shekaru za a ji dadi amma babu, shi kuma ga kudi amma ba iya cin su ba. To lokacin kana cikin kuruciya, sannan kuma ka tsufa shikenan, sannan fa duk waɗannan gaba daya shekara 10 babu yanda za a yi ka samu kwana 30 a jere ɗaya na bin ɗaya, a cikin kwanciyar hankali. Matarka bata bata ma ba, danka bai bata ma ba, direba bai baka haushi ba, bai wadi bai baka haushi ba, aboki bai baka haushi ba, iyaye, dangi, makwabta ba su baka haushi ba. Baka isa ba. Kwana 30 a miƙe murmushi da dariya, ba zai yiwu ba. Wallahi, sai wata rana an ganka ka turbine fuska kaman ka fito daga kirikiri. Haka za a ganka cikin bacin rai. Ga kudin, ga matan, ga motar, ga komai, amma kana cikin bacin rai da tashin hankali. Duniya din kenan. Babu yanda za a yi wata zo maka yadda kake so. Kuma ba abinda idan kana mulki, dole a cikin kewayen mulkinka kana tafiya da wanda ka san baya san ka, shi ma ya san baya san ka, ko ba yadda ka iya da shi. A unguwa Allah ya hada ka da wani makwabcin da ka san haushin ka yake ji, kai ma kana jin haushin sa, ko ba yadda zaka yi, ka ce zaka sai gidansa ya ce ba na sayarwa bane. Ko Allah ya hada ka da wata musifaffiyar mace, ko fitinar yara, ko fitinar menene, haka zaka ji duk a gurbata take duniyar. Ka samu dukkan mai mulki da dukkan mai sarauta da duk mai rauni aka da duk wanda za ta yalla bai alan guburo yana cikin damuwa, sai dai ba zai faɗa maka bane ba. Tunda abin haka ne, dan menene za mu tsaya mu bata lokacin mu akan wannan, ba za mu nemi lahirin mu ba. Duniyar ku ba komai bace, bai kamata ta gigita ka ba. Kai kisan kai saboda ita, ka sayar da kwaya saboda ita, ka sha giya saboda ita, ka sa a kashe wani, a daure wani, a tuhumci wani saboda ita. Sannan kuma kai kuma sai ka mutu kai da shi duk ku barta. Duniya Ibn al-Qayyim yake cewa kamra'atin baghi la tarda bi zawjin wahid, kamar karuwa ce ba ta yarda da namiji daya. Yau tana tare da wannan, in anjima tana tare da wancan, gobe tana tare da wancan, in anjima tana tare da wancan, sarki goma, zamani goma, wannan yazo yayi ya tafi, wannan yazo yayi ya tafi, wannan yazo yayi ya tafi, haka kawai kai ne ake wa jiniya. Wata rana sai a wuce ta gaban ka ana wa wani jiniya, wani yake cewa bai taba tsammanin wannan tsumman na gaban mota yana da kadawa, yana da muhimmanci, bai ce sai dai sauka daga mulki, sai shi tsumman nan yana da muhimmanci. Yace da idan aka taho shi ma ana gayar da shi, bai san abin da talakawa suke ji ba, dan ya ja AC. Ana cewa sannu, shi dai bakin sa yake gani yana motsi, baya jin kalmar sannu din. Yace sai da ya sauka shi ma wata rana suna layi, kawai sai masu jiniyan nan suka taho tsumma da kada fil 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 fil. Yace su ma aka samu a layi aka kada muka yi nan. Wani zai wuce, mu ma jiya an kada wani mun wuce. To shi ma wannan haka, wata rana za a kada shi, waɗansu kuma su wuce. Haka duniyar take fa. Dan haka idan ka gane wannan kana da mulki, sai kai adalci, sai ka ji tsoron Allah, sai ka tabbatar da gaskiya. Sawa'un mulki na siyasa, mulki na sarauta da rawani, ranka ya daɗe Allahn gubaro, mulki na jiniya, mulki na menene, kana da kuɗi sai ka bi Allah da kuɗinka. To sai ka ji daɗi a nan wurin ɗan kaɗan, ka je can ka ji babban daɗi a duniya. Amma babban daɗi a nan a lahira kai, amma babban daɗi a duniya ba zai yiwu ba, babban daɗi sai a lahira. Amma a nan wurin dai kai dai ga ta nan wurin dai kawai, ga ta nan ga ta nan dai duniya fa, ba komai bace ba. Fa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, wato duniya idan an kusanta ta lahira ba komai bace ba, face dan kankanin abu wanda ba komai bane ba. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila wal akhiratu khairul lak min al ula. Sai Allah ya ce mai
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
إذ يقول لصاحبه
لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
وبنجي تي الا تنصروه الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما الا تنفروا da aka ce ku zabara in fa ba ku zaburo kun fito din ba yu'adhibukum azaban aliman ubangiji zai muku azaba azaba mai radadi a nan gidan duniya ku gamu da kaskanci dan kun ki jihadi ku gamu da raini dan kun ki jihadi a tofa muku yawo a fuska dan kun ki jihadi yu'adhibukum azaban aliman sannan wa yastabdil qauman ghayrakum ubangiji ya musanya ku da wadansu wanda ba ku ba lafazin qauman ghayrakum wa yastabdil qauman ghayrakum ya musanya da wadansu wanda ba ku ba ma'ana in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan ku kun kiyin abinda Allah ya ce ku yi sai ubangiji ta Allah ya musanya ku da wadansu ya kawo wadansu zarata jarumai wadanda ba matsurata ba sai su yi irin abinda ku kuka kasa ba za su zama irin ku ba shine yu'adhibukum adhaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum sannan sai ce wala tadurruhu shay'a ba ku tutar da Allah komai ba idan kun yi haka din wallahu ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai ma'ana mai iko ne akan ya canja ku da wadansu in yana so in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz wadannan ayoyi tun daga ya ayyuhal ladina amanu malakum zuwa yanzu nan gurin kamar mabudi ne na labarin yakin Tabuka ana zaburar da musulmai ne ku tashi a tafi yakin Tabuka wato a lokacin Annabi kenan ku tashi a tafi yakin Tabuka yakin Tabuka kamar da kuka sani an yi shi ne a shekara ta 9 bayan hijira muhimman yaƙe-yaƙe sun gabace shi yakin Badar a shekara ta 2 yakin Uhud a shekara ta 3 Ghazwatul Ahzab a cikin shekara ƙarshen shekara ta 4 ko kuma wato farkon shekara ta 5 ko cikin shekara ta 5 Sulhul Hudaybiya a shekara ta 6 aka zo aka yi fatahu Makka a shekara ta 8 ina fata an fahimta sannan kuma bayan fatahu Makka aka zo aka yi Hunaini duk a cikin wannan shekarar karan kanta aka je aka bude Taif duk a wannan shekara sannan kuma da shekara ta 9 ta fado shine sai aka zo a tafi yakin Tabuka wanda Tabuka kuma wuri ne mai nisa tsakanin Tabuka da Madina kilomita 600 ne kuma ubangiji da ya tashi jarrabar musulmai aka kaddara lokacin za a tafi yakin na farko ana tsananin zafi kaga lokacin da kowa yafi bukatar inuwa shi yasa munafikai suke cewa la tanfiru fil harri allati qullar jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun kuma a lokacin a shekarar ba a samu abinci ba kakar dabino ta kusa zuwa kowa yana saran yunwa da aka samu da fatara da wahala to za a fanshe ta a kakar dabino da ke tafi haka suke tsammani haka suke so haka suke sa rai to kuma kaga daidai lokacin kuma an ce kuma a tafi ba za ka tsaya ka je ka ci dabinan ba kakar dabinan banda kai za a yi shi yasa ake kiranta ghazwatul usra yakin lokacin tsanani shi yasa duk yakin da annabi zai tafi sai dai yawa mutane saye baya cewa karara za a tafi kaza za a tafi kaza amma a Tabuka sai kai Tabuka za mu tafi saboda tafiyar nisan tafiyar da wahala da ke ciki kuma a lokacin zarata suka fito suka ce lalle a tafi wato waɗanda suka bi shi allazina taba'uhu fi sa'atil usrati suka ce lalle a fita a tafi Imam al-Bukhari ya ce mutane sun kai 10,000 amma sauran littattafan sira irin su Ibn Hisham irin su Al-Waqidi da sauransu suka ce sojojin Annabi sun kai 30,000 a yakin Tabuka a gangan da aka tafi manzon Allah ya nemi taimako daga wajen masu dukiya Uthman ya taimaka ya sake taimakawa ya sake taimakawa manzon Allah ya ce man yujhizu jaysal ujra al usra falahu al janna ko man jahaza jaysal usrati falahu al janna dukkan wanda ya kawo agaji aka yi tattalin rundunan nan ta lokacin tsanani aljanna na gare shi Uthman ya tattara ya kawo dukiyarsa dukiyar da ba wanda ya bayar da irinta shi yasa koda ƴan tawaye waɗanda suka ce ba su yarda da mulkin sa ba suka ce shi ɗagutu ne ya jawo dangin gidansa ya babbasu mukami suka tsallaka gidansa bayan sun ture shi sun ce ba shi ne limami ba sun kafa wani fitinan ne shi ne limami ya wuce gaba ya haƙura fa waɗanda suke san shi suka zo suka ce kai ne khalifatul muslimin wanda musulmai suka yarda da kai kai ya kamata ka zo kai mana sallah dan me waɗansu ƴan tawaye za su hana kai zanto sun naɗa limamin da ba kai ba kai kuma kana gida sun hana ka fitowa ka fito mu zari takobi sai kai mana sallah yace ku tsaya ku ji sallah tana daga cikin abin da yafi tsada a cikin ibada wanda duk ya iya takobi shi idan yana da mummunan hali cikin waɗansu ababan ku dai kun bi shi sallah dan ya iya mummunan halinsa cikin wani abin kuma ta shafe shi ku je cin ku kyale shi amma ya kifta yace ba zan yi da in yi wani abin da za a zubar da jinin musulmi ba saboda ni da suka shigo ya tunatar da su ya kalle su yace ba ku da labarin manzon Allah yace dukkan wanda ya taimaki yakin da za a tafi Tabuka manzon Allah ya lamince masa aljanna suka ce mun san manzon Allah ya faɗa ba ku san cewa ina daga cikin wanda suka bada gudunma mafi tsoka ba suka ce wallahi mun sani kana ciki amma ba za mu kai ba shugaban mu bane ba kaga fitinan nuba yau aka fara ba dan wani yazo ya fitina yanzu ga duk ina da wadansu salaf din sa da suka gabace ma'ana sun yi da musuluncin sa bai ba za su bi shi ba wai menene ya nada dangin sa a cikin gwamnati ya sa wancin sahabin manzon Allah fa khalifa silikin manzon Allah suka hana shi fita daga gida yana cikin karatun alqur'ani suka kace shi hassan bin sabbi ke cewa dhahu bi asmata inwan sujud lahu yuqatti'u al-layla tartilan wa qur'ana yake cewa dattiji mai furfura suka zo suka yanka shi ga alamar sujada a goshin sa simahum fi wujuhihim min athar sujud yuqatti'u al-layla tartilan wa qur'ana tasbihan wa qur'ana yana yanke dare wajen sallan nafila da karatun alqur'ani amma bu su bashi alfarman nan ta hasanat da yake da sunan musulunci ba hasanat din da yake da sunan musulunci ya taba yin kaza ya taba yin alheri kaza ya taba yin alheri kaza duk ba su kiyaye masa ba wannan dukkan alamar halakakke ko wanda yake ya bi hanyar wadanda ba mai tsira ba shine wanda baya iya kidaya hasanat din mutane yana bin su ne ya rika kidayan laifin su da kazo yana kallanka so yake kalle ka yaya kake gemunka ya kai nashi tsawo rigarka da tashi daidai wa daidai ko kuma shi yafi ka dagewa to kai din ba daidai kake ba a yayi kaza kullun so yake ci gyaranka kolarka rigarka agogonka tafiyarka me kaci me kasha shi yadda ka san wato ainihin yadda ka san kuda haka yake baya sauka sai akan najasa baya neman wuri mai tsarki inda aka sa turare kuda baya bi sai inda datti da doyi da wari yake shi yake bi shi so yake kawai ya ci gyaranka wane ai halakake ne wane dagutu ne wane kafiri ne wane kaza ne shi ne kawai aikinsa kai ka ce za a tambaye shi gobe kiyama nawa ka kafirta cikin musulmai ya ce ya Allah na kafirta kaza kamar wannan abin shi ne aka aiko shi duniya yi Usman dan Affan yana ji yana gani so aka kashe shi duk daga shi jihadu jaisul usra ya bada taimako har sai da manzo Allah ce ma darrabna affan ma fa'ala ba'da al-yawm ma darrabna affan ko ma darra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau duk abinda usman ya aikata ba zai cuce shi ba zai hana shi shiga aljanna ba saboda irin taimakon da ya bayar wajen jaisul usra abinci kayan fada da menene aka hado aka tafi munafikai suka yi ta bada uzurin kariya suka ki tafiya waɗansu daga cikin mummunai masu ƙarfin imani amma shaidan ya sa ba su tafi ba ya lankusar da su a gida aka yi bayanin tubansu Ka'ab da sauran ‘yan uwansa guda biyu kamar yadda bayanin zai zo nan gaba mummunai suka nuna jarinta aka tafi ababai da dama da durusa masu yawa suka faru a wajen wannan yakin wanda waɗannan ayoyi za mu bi su filla-filla mu rinka fitar da fiqihun da ke cikinsu don mu samu guziri mu samu ilimi mai amfani ubangiji ta'ala ce illa tansuruhu idan dai ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah to ai Allah ya riga ya taimake shi iz akhrajahu allazina kafaru thaniyatayn lokacin da kafirai suka fitar da shi daga cikin makka thaniyatayn yana dayan biyu izhuma fil ghar yayin da su biyan suke cikin kogo iz yaqulu li sahibihi yayin da yake cewa da sahabinsa sayyidina abubakar la tahzan inna Allah ma'ana karka damu Allah na tare da mu fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم fashin bakin wannan aya filla filla da fikihun da ke cikin ta sai dai ayyukan gobe Allah ya kamu abinda muka fada na dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kusure Allah shi ya fi mana